sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 10:19:41:69 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalo da kuma Niyya muryar Arewa, ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara. Muke farin cikin gabatar da shirye-shirye na safiyar yau, Juma'a 11 ga watan Maris shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To, barkamu da tashi, Grace. Kwararrun masana harkokin magance ayyukan ta'addanci a Jamus haɗe da sauran ƙasashen duniya na nazarin wasu bayanan da aka samu na wanda aka ce kila daga kwamfutar ƴan ISIS ne. Ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Sudan ta Kudu da laifin kashe wasu mutane guda 60 da yara ta hanyar makare su a cikin wata babbar kwantenar ɗaukar kayayyaki. Rikicin Siriya na ɗaya daga cikin abin da ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zuwa Saudiya da Faransa za ta maida hankali.
Kanin labaran kenan. Har yanzu manyan jam'iyyun hamayya a jamhuriyar Niger suna kan bakansu na kin shiga zaben fitgwani ana ƙasa da makonni 2 a gudanar da zabe. Abinda masu kula da lamura ke cewa a rika sara ana duba bakin gatari.
Yanzu abin da yake wakana shine tatula na biyu ya ce baya tahiya. Na uku da na hudu suna tare da na biyun. Kenan su ma za su je sau, to za a ɗauko na hudu, in na hudu ya ce ba ta yi za a ɗauko na biyar, hakanan sai ƙarshe.
A Najeriya kuwa ana wani shirin ƙidaya a fannin ilimi, to kowannan zai iya cike giɓin da ke akwai a arewacin ƙasar?
Da shari'i guda ɗaya, shari'in nan shine dole sai an samu shugabanni na gari. Nan lokaci kaɗan dai idan hukumomi suka dage za a yi, nothing is impossible.
Juma'a Ali kuma za ta shigo da shirin lafiya a jiki, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Kwararrun masana harkar magance ayyukan ta'addanci a Jamus haɗe da sauran na ƙasashen duniya na ci gaba da nazarin wata 'yar na'urar da ake manna a jikin kwamfuta wadda ake tatsar bayanai daga jiki, wadda ake zaton daga bayanan kwamfutar 'yan ƙungiyar ISIS ne. Abin da ke nuna cewa akwai yiwuwar samun cikakkun bayanan yadda 'yan ƙungiyar suke ɗaukan mayakan sa kai. Wani gidan talabijin mai suna Sky News a Birtaniya ya ce an sami wannan kundin bayanan kwamfuta ne daga wani ɗan ISIS da ƙungiyar ta fusata shi, kamar yadda ya faɗa a wani gidan jarida. Ya faɗa wani ɗan jarida cewa ya sace wata 'yan na'urar ne da take tattare da waɗannan bayanai wajen tsohon wanda suke tare, wanda kuma shine shugaban taron cikin gida na ƙungiyar, wanda kuma shine ke kula da harkar tsaro. Sannan wannan 'yar na'ura ta mai kwakwalwa wadda ya ɗauko ɗin tana kunshe da bayanan mambobin ISIS aƙalla guda 22,000, wanda suka haɗa da mayakan sa kai da kuma magoya bayan ƙungiyar a wurare daban-daban. Jami'an 'yan sandan Jamus sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa akwai ƙanshin sahihancin gaskiyar wannan matattarin bayanai da aka samu. Rahotanni daga Birtaniya, Jamus da kuma Siriya sun ce wannan kundin bayanan yana kunshe da aƙalla bayanan masu iƙirarin jihadi daga ƙasashen duniya guda 51. Cikin bayanan akwai wasu tambayoyi ma guda 23 wanda su ne ake yi wa wanda duk ya zo zai zama member ita ƙungiyar ta ISIS, wanda kuma ka'idar sai ka ci waɗannan tambayoyi kafin ka zama cikakken ɗan ƙungiyar.
Ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Sudan ta Kudu da laifin kashe wasu mutane guda 60 haɗi da yara ta hanyar makare su a cikin wata wato katuwar kwantenar da kun kayayyaki. A rahoton da ƙungiyar mai matsuguni a birnin London da ke Birtaniya ta ce ya kamata a zakulo waɗanda suka yi wannan aika-aikar a kuma gurfanar da su gaban kuliya. Amnesty ta bayyana cewa abin ya faru ne a birnin Lahore da ke ƙasar, inda sojojin gwamnati suka kulle waɗannan 'yan talikai a cikin wannan katamfarin bangajin ɗaukar kayan, aka kuma ajiye a harabar wata cocin Katolika. Shedu da dama sun ce sun ga lokacin da sojojin suka cusa mutanen a cikin kwantenar. Shedun gani da idan sun kara da cewa sun ji lokacin da waɗannan bayan Allah ke ta kuka da kururuwan neman ɗauki daga cikin inda suke kulle, da babu ko 'yar taga da lumfashi zai shiga ya fita. Inda bayan sa'o'i 24 sojojin suka buɗe kwantenar, amma a lokacin duk mutanen sun mutu, inda aka dankara su sai mutum ɗaya da ya sha da ransa, amma gwamnatin ƙasar ta musanta wannan zargi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rikicin Siriya na ɗaya daga cikin abin da ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zuwa Saudiya da Faransa za ta mai da hankali a kai. Tattaunawar da Kerry zai yi da jigajigan Saudiya a ranar Juma'a da Asabar za ta biyo bayan shirye-shiryen Majalisar Ɗinkin Duniya ne na ci gaba da tattaunawar ɓangarorin Siriya game da maganar makomar ƙasar a siyasance. Duk da yake dai ɓangarorin 'yan adawa na ta'alamta kila wakalan ko za su halarci zaman taron a birnin Geneva ko a'a, ɓangaren 'yan adawar na zargin gwamnatin Siriya ne da cewa sun saba yarjejeniya ta ka'idar da aka yi ta tsagaita wuta, wacce suke ci gaba da kai hare-hare musamman ma a ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata. Amurka da Saudiya dai na cikin ƙasashe guda 17 da ke tallafawa ƙasar ta Siriya, tare da goyon bayan dawo da zaman lafiya a siyasance ga al'ummar ƙasar domin kawo ƙarshen kin kasar. Ma'aikatar wajen Amurka ta ce Yamal na ɗaya daga cikin inda ziyarar ta Kerry za ta waiwaya, inda sojojin taron dangin da Saudiya ke jagoranta kuma suke ta faman cillaba mabamai ta sama zuwa kan 'yan tawayen Shi'ar Houthi. Sakataren harkokin wajen Amurkan wato John Kerry ya ce zai ziyarci birnin Paris kai tsaye bayan ya tashi daga birnin Hafar Albatin ta kasar Saudiya.
Membobin gamayyar ƙasashen Larabawa guda 22 sun zaɓi wani tsohon ƙwararren diplomasiya ɗan Misira a matsayin shugabansu. Sun bayyana sunan Ahmed Abu Ghaid a matsayin sabon babban magatakardar ƙungiyar jiya Alhamis. Abu Ghaid dai ya taɓa zama jakada a Majalisar Ɗinkin Duniya, haka kuma ya taɓa riƙe muƙamin ministan harkokin wajen Masar a ƙarƙashin hanɓararren shugaba Hosni Mubarak. Mr. Ahmed dai ya karɓi mukamin a wannan lokacin da ƙungiyar da ke da mazauni a ƙasar a Masar ke fuskantar jarabawa da dama game da maganar haɗin kan ƙasashen Larabawa da suka haɗa da matsalar yaƙin basasa Siriya da ya kwashe shekaru 5, gacece ku ce a tsakanin Saudiya da Iran, sai kuma matsalar yaƙi da ƙungiyar ISIS da ake fuskanta a mafiya yawan ƙasashen Larabawa, rabuwar kai sakamakon hamɓare shugabannin kama-karya na ƙasashen Larabawa guda 3 a shekara ta 2011 ya yi matuƙar taƙaita al'amuran ƙungiyar. Abu Ghaid Ahmed zai maye gurbin Nabil El Arabi wanda ke kammala wa'adinsa a watan Yuli mai zuwa, ya kuma ce ba zai nemi yin tazarci ba.
A ƙarshe shugaban kwamitin alaƙar ƙasashen waje a Majalisar Dattawan Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa gwajin makamin mai linzami da ƙasar Iran ta yi ya tado tsohon liƙin muhawarar sake ƙaƙaba mata wasu takunkuman. Sanata Bob Kuka na jam'iyyar Republican ya ce akwai hanyoyi guda 3 da ake yin la'akari da su daga ɓangarori biyu na majalisar, wanda kuma ya ce abin da suke ta ƙoƙarin yi kenan. Ya bayyana cewa yanzu haka yana ta ƙoƙarin a sabunta maganar takunkumi ga Tehran, wanda aka dakatar a bara sakamakon cimma yarjejeniyar shirin makamin nukiliya na ƙasar Iran da aka yi da ƙasashen duniya guda 6 waɗanda suka fi kowanne ƙarfin tattalin arziki, wanda daga ɗage takunkumin ne hakan ya dakatar da tattalin arzikinsu, wanda kuma suka daɗe suna fama da wannan matsala.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla, yayin da hukumar zaɓe mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar ke cirin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa, jam'iyyun hamayya suna kan bakansu na ƙauracewa zaben. Ta haka abokiyar aikinmu Jummai Ali ta tambayi Profesa Bobena Maiwa, wani mai sharhi kan lamura da ke koyarwa a Jami'ar Diouf da ke ƙasar Senegal wanda kuma ɗan asalin jamhuriyar Nijar ne, ko wannan matakin da jam'iyyun hamayya suka ɗauka ya dace. Sai ya bayyana cewa
a yanzu dai ba kamar sun ce za su kawance ba ne, kamar za su dakatar da shiga cikin duka yanayin da ya shahi wannan zaben. In suka ce za su dakatar da, kenan tana yiwuwa a ce su dawo bisa ga zancensu na bakansu na cewa da kawai ba za su shiga zaɓe ba, amma a cewa suke za su dakatar da. Dacewa ina ganin cewa bai dace ba, saboda mutum idan ya zamanto kuka je zaɓe, har ya zamanto a cikin ƙasa wasu 'yan ƙasan suka ba ku amana, to amana nan da wasu 'yan ƙasa sun ka ba ku a kan gaskiya ya kamata ku je da ita har ƙarshe. Ko da yake lalle suna zargin kamar hukumomi na zaɓe da ababe da kuma hawaye da ma'aikanta na yanzu aka yi nazari to ya kamata a ce ko ta fannin gwamnatin ne su ma da kansu sa zuciya su ruwa wato abinda suke nema a dan saka musu dan kadan su ma su samu kamar su ci moriya irin abinda suke tambaya ko ba gaskiya ba amma kowa ya tsaya bisa bakan shi wanta bisa bakawan nan ba abin kirki bane in ana son kasa ta zama lafiya
eto
kan gaskiya irin wannan matakin nasu yana tada mutane hankali
to batun ai akan cewa su kuma bayan sun ce za su ba za su shiga wannan zabe ba amma sun ce za su dauki za su iya karfin su ko kuma za su dauki matakan ganin cewa shi su gaba Muhammadu Yusuf bai sake cin zabe ba
eto akwai yanayi irin kamar yadda kundin zabe na kasar Niger ya fadi ya ce idan ya zamanto kamar cikin an takara biyu an suka zan lambawa in daya ko dan rasuwa ko dan wani muguwar shi lafiya ko kuma ma dan wani dalili ya ce bayyai to za a bi su ne dalla dalla sai ga na karshe wato cewa yanzu abin da yake wakana shine ta tuna na biyu ya ce baya tahiya na uku da na hudu suna tare da na biyun kenan su ma za su je su to za a dauko na hudu in na hudu ya ce baya tahiya za a dauko na biyar haka nan sai karshe abin da za a wakana kenan to amma duka da haka wato su ce da za su yi suke yi kamar ba sa so su ga kamar shugaban kasa mai sauka ya so wannan kuma kamar ana so a kawo rikici kasar Niger ne da abin da yake kawo rikici a cikin kasar Niger muddin ya zama to ta wuce ta tar baka to akan gaskiya abin yana ba da tsoro saboda kowa cikin su ya sani wanda cewa da tun ba wanda za a tura mu ba ba hasu bane gobe tana yiwa ma a gansu tare kamar yadda aka saba ganin su a gansu tare sannan kuma talakasin da sun kashe kansu to alhali ya kamata a ce su tsayawa zuciyoyin su ruwa kowa ya hakuri kowa ya sakoto ya zamanto a ce kasar Niger kawai ta zauna lafiya
to me yasa ne irin wannan abubuwa sun fi faruwa ne a kasashen mu masu tasowa musamman na Afrika idan aka yi zabe idan wani bangare bai ci ba auye ce an yi magudi ko kuma auye ce zai kaurace mu zabe me yasa hakan ke faruwa a kasashen mu
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin amsar wannan tambaya da kuma matakan da Professor Bobe na Maiwa yake gani za a iya dauka a shawo kan rudanin siyasa a jamhuriyar Niger. Yanzu kuma bari mu koma harkokin ilimi a Najeriya inda hukumar raya kasashe ta Amurka ta sa hannu a wata yarjejeniyar raya harkokin ilimi a duk fadin kasar da za ta kashe miliyoyin dala ko dala nawa ake gana a nan.
$4.9 million. So it was a big effort because it wasn't just
Wari dala miliyan 4 da miliyan 900 dan aikin raya ilimi a jihohin Najeriya 36 da Abuja. Shugaban hukumar raya kasashe ta Amurka a Najeriya Yusaid Michael Habi ke magana bayan rantaba hannun da gwamnatin Najeriya ta yi kan yarjejeniyar raya ilimi a Najeriya. Bisa ga rahoton hukumar kididdiga ta Najeriya da ta gano an samu karuwar mata da ke shiga makarantu musamman ma a jihohin Arewa. Mr. Habi ya nuna farin ciki da yadda ya ce ya yi rangadi a yankunan Arewa inda ya ga wasu guraren masallati da majami'u na samar da waje da akan kafa makarantu don sama wa yara saukin samun ilimi.
We USAID
mu wannan hukumar muna da tsarin kafa wasu ƴan cibiyoyi masu shige makarantu a cikin al'umma da mukan daunayin su don tabbatar da ilimin ya shiga dukkan lunguna. Shugaban hukumar ilimin bai ɗaya na Najeriya UBEC Dr. Sule Dikko shi ya wakilci ma'aikatar ilimi a wajen yarjejeniyar da ya ce ta hanyar bin tsarin kididdigar za a cimma gagarumar nasara.
Sanin yawa yana da amfani. Kaga jihar Kano da jihar ko Oyo ne na manta wato jihohi biyu suka fara cerewa a cikin wajen 2007 to ba su yi la'akari ba cewa ai ɗaliban da suke da ciki wanda ba su makarantar da za su dawo saboda wannan ciyarwar ya fi yawan ma ɗaliban da ke makarantar to sun fara kenan suka ware kuɗi na ciyar da yara misalin kamar sun ware kuɗi na ciyar da yara 1000 da suke ma tsamani ba sun tabbata su 1000 ne a cikin makarantar ba saboda ba su da cikakken adadi to da suka fara sai suka ga wajen yara 3000 daga waje sun shigo to kaga dole su watsar da abin tunda ba su da kuɗin da za su yi abin
A nasu bangaren babban daraktan hukumar kula da yawan jama'a Dr. Gaji ya ce an tsara kididdigar a tsanake. Da haka na tambaye shi shin hakan zai taimaka ɗaliban arewacin Najeriya su kamo takwarorin su na kudu?
Da sharadi guda ɗaya. Sharadin nan shine dole sai an samu shugabanni na gari. Ilimin boko na nasara ya fara zuwa ta kudu ne kafin ya zo ta arewa. mu kuma ilimin arabiya ne fara zuwa ta gabas kafin iske mu. To amma dole yanzu tunda shi na boko nan ake yi, dole za a dawo gaba ɗaya, ana yin sa gaba ɗaya. So ina ganin zuwa nan lokaci kaɗan dai idan hukumomi suka dage za a yi, ba abin da za a ce, abin da akwai abin da yake cewa nothing is impossible.
A nasu ɓangaren malamai addinin Islam na ƙara taimakawa wajen ƙarfafa ilimin boko a matsayin halal don yaƙi da aƙidar boko haram. Ga misali daga Sheikh Abdullahi Balalau da Sheikh Saniya Haya Jingir.
Yan boko haramun da sauran duk wannan aƙidu, aƙidu ne da ya saba wa addinin musulunci. Duk wani aƙida ba kuwa wayannan malamai za su haska mana don a gane yadda yake.
Da haka ba mu da goyen bayan boko haram da duk wani wanda zai tare mutum ga karatu, kuma muna kira a tsare ran dan adam.
Duk da wannan yarjejeniyar na maganar kula da karatu ne, amma ban ji an ambaci kula da malamai ba, waɗanda kan koka da wa'imma rashin kayan aiki a makarantun ko kokarancin albashi. Nasura da Maili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka yake, to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 12:16 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi, za ku ji abin da ƙwararru suka sake ganowa game da ƙwayar cutar Zika da sauro ke yaɗawa mai tada hankali. Kana kuma idan muka koma jamhuriyar Niger, dangane da harkokin siyasa, masu kula da lamura na cewa
ƴan Niger sun lura da cewa waɗannan ƴan siyasa in ma sun haɗa su sun zo sun bigi juna, wato cewa da wannan mutum ne na gabas ne, wancan na arewa ne, na kudu ne. Idan suka zo suka bigi juna fa, sai a gansu sun shirya. Alhali kai da aka buga, kai kai asara.
To sai kuma Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan, ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, mun gayyato Dr. Munnar Mustafa, ƙwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa ko kuma ake ɗauka, wanda ya yi nazari mai zurfi akan irin waɗannan cututtuka a jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka, domin ya yi mana bayani akan zazzabin typhoid da ke ci gaba da ciwa 'yan Najeriya da dama tuwa a ƙwarya. To, Dr. Munir ya yi bayanin yadda wannan cuta take da sarƙaƙiya, ko kuma ƙwayar cutar wannan cutar take da sarƙaƙiya, da kuma yadda jikin mutane ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinyar zazzabin typhoid ɗin da su. To, sai na ce da shi kenan sai mutum ya ta zuwa asibiti ana ba shi magani yana sha, amma kuma kulliya ba ta biyan kuɗin sabulu kenan.
Yauwa, saboda da can ya je yana ta kan magani barkatai, in aka zo aka ba shi na kan ka'idan ma ba lallai ya masa amfanin ta ya dace ba. Saboda haka wannan cutar typhoid, wato a ƙasashe masu tasowa, tana ƙalubale ne babba.
To, yauwa, kafin ka ci gaba, likita, batun cewa jikin mutum yana bijire makaifin magungunan kashe ƙwayoyin cutar da ake jinya da su, ku likitoci ba inda za ku yi ku gane ne akan cewa jikin mutum ya bijire ma wannan?
Wato shine amfanin mutum in ya je shi na farko aka yi masa gwaji, ta samu ya ga likita, a samu likita, sannan kuma asibitoci ya zama suna da kayan aiki. Asibitocinmu da yawa ba duka ne suke da cikakkun kayan aiki da ma'aikatan da za su yi wannan cikakken gwaji ba, da likitocin da za su duba sakamakon wannan gwajin su auna daidai da a baka maganin da yake da daidai da abin da aka gwada ma. Sau da yawa za ka ga a cikin waɗannan matakan, ko ta ɓangaren mara lafiya, ko ta ɓangaren rashin kayan aiki a asibiti, ko rashin wadatattun ma'aikata, sai ka ga an samu mutum ya ba a samu an gwada cuta an ba ta maganin da yake daidai da ita ba. Kuma wasu ma wani lokacin wata cuta ce take kama da typhoid ɗin, take kawo duk wannan, in ba a samu ingantaccen gwaji ba, ba za a iya tabbatar da me yake damun mutum ba, sai ga ana ta jikaka komo.
To, a saboda haka yanzu, kafin har Allah ya sa ƙasashen namu su samu kayayyakin gwaji ko kuma na'urori masu inganci saura ya rage ga mutane kenan?
To gaskiya dama matakin farko wanda kasashen ma da suka yi maganin cutar typhoid ta hanyar tsafta ne. Tsaftar muhalli, tsaftar gida, tsaftar abinci. Kuma tsaftar nan ba zai yi a ce a muhallinka duk yana da waɗannan matsaloli sannan kai kadai ko da kai kokarinka kai kadai a matsayinka na mutum ɗan adam. To ya wata dai za ta ci gaba. Saboda haka ana buƙatar tsaftar muhalli wanda wani akwai ɓangaren da gwamnati dole ta shigo kamar masu ɓangaren magudanan ruwa da sa ido kan wajen manoma yanda suke wasu suke noma da ruwan da za ka ga akwai bayan gida ko wani kazanta mai yawa a cikinsa da dai sauransu matakin tsafta kenan.
To ka yi magana magudanan ruwa galibi za ka gani cewa an yi magudanan ruwan nan amma wasu in sun tashi nan ne kuma wajen zub da bolansu.
Ai shi yasa yake da ake buƙatar wato tsaftar muhalli abu ne mai mataki da yawa. Na farko akwai na mutum a shikaran kanshi, akwai abin da kuma jama'a ne na al'umma mutanen unguwa za su duba da tsaftar muhallinsu da gyara magudanan ruwan da tabbatar cewa an inganta su da kuma abin da gwamnati ce dole za ta shigo ko da ta ƙaramar hukuma ko ta jiha ko ta tarayya.
To tunda muna batun tsafta ne a Dr. Munnar, ka san ka ce kamar mutum ya je ya siyo irin su karat ko latas ko kabeji in ya zo in ya ma wanke din tana yiwa mai wanke yadda ya kamata ba ta nan zai harbu da ƙwayar cutar zazzabin typhoid din. To wace yaya mutane za su yi su wanke idan ka siyo kabeji da latas da ko irin su karat kafin ka ci wani mataki ya wace shawara za ka bayar na wankewa ko kuwa dafawa?
Shawarar farko shi ne mutum tun daga wajen siya ka duba abin da yake abu mai tsafta inda hali mutum ya san saboda sau da yawa inda muke sayan kayan miya za ka ga da kayan abinci a wani guri ne wanda ba sau ɗaya za mu je ba. So kaga yana da kyau mutum ka tantance wanda kake saya cewa masu saidawar ko wanda kake saya a hannunsa yana kamanta tsafta. Bayan nan kaga in ka zo da abinci ne wanda ko yaya dai yana da tsaftar sai kai kuma ka tashi wanke shi sai ana so ya zama an sa ruwa sosai kamar an sa ruwan gishiri an wanke wannan abincin. Idan wanda za a ci ɗanye ne a zama an wanke shi sosai babu datti a jikinsa sannan kuma bayan haka an sa ruwa mai gishiri an wanke. Idan kuma wanda za a dafa ne ya zama an dafa shi sosai kuma ba a son kamar bayan ka gama wanke abu ko bayan ka gama dafa shi ya zama ka abin da za ka sa shi kwanan da za ka sa shi da muhallin da za ka sa shi ko kuma in sarrafa shi za ka yi wukar da za ka yanka da wajen da za ka ɗora in za ka yanka shi ma ya zama yana da tsafta. Don ko bayan ka wanke ko ka dafa ka zo kuma ka sa shi abu mara tsafta shi ma ka ga wannan akwai matsala. Sannan bayan abinci shi kanshi ruwan da mutum zai sha yana da kyau ya adu in ba ka da tabbas ɗin tsaftar ruwan da za ka sha ba ka tantance da tsaftar shi ba ka ga sai yana da kyau mutum ya tafasa. In ba za ka iya tafasawa ba ko da akwai irin ɗan abu da ake sawa wanda yake ɗan tace ruwa haka a gida na sha wannan shi ma duk yana rajewa amma in so samu ne mutum ruwan da zai sha a ce ya tafasa shi.
Zan ga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su kai to a ga da likita bokan turai a madaniya sosai. Nace a ga da likita bokan turai a madaniya sosai.
To madalla yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya hajiya.
To masu sauraro a makon jiya Dr. Ladan ya bada amsa akan tambayar abin da ke sa datsewar harshe ga wasu mata masu juna biyu. Har ma yayi bayanin cewa idan aka magance ana samun sauki.
Inda ta so mashin duk waɗannan abin da ya kamata insha Allah za su ji sauki.
To Allah ya sauke.
Amin amin shi yasa yana da amfani ƙwarai a jiya awo kuma a rinka duk in aka je awo ɗin nan ana iya ba da magunguna ɗin wanda zai taimaka ƙwarai. kamar yawancin waɗannan masu rukunonin ko dake ana ba su yawanci kamar irin su kwai da irin su alayyaho da waɗansu abubuwa suna da shi a ciki, amma ya kamata a je wurin a gwada in aka yi awo din ana ba da waɗannan kwayoyin wanda zai taimaka kwarai da gaske.
To waɗannan rukunonin kayayyakin abincin gina jiki cha da ba din nan, waɗanne kayayyakin abinci aka fi samu a ciki ta yadda mutane za su ko kuma mata din su rika ci?
Kamar na ba din da nake magana za a iya samu akwai da irin su yogurt da irin su alayyaho suna da shi da yawa a ciki. To shi kuma na ci din kamar irin su lemon zaki da irin kamar irin su suma kamar irin su irin kamar attarugu da irin su da na miya din nan masu kala irin masu irin kala ruwan kwai da jajaja haka suna da su suma kwarai da gaske.
Kamar hadda tattasai kenan?
Amma ba wai mutum ya ci haka ba ya gada suna da shi. To amma yau abin da ya fi amfani aka je awo din nan akwai kwayan da ake bayarwa wanda zai taimaka kwarai da zai rage wannan abin hajiya.
A'a, to ai da mata ta sai a cikin miya ake likita.
A cikin miya ake sa.
To ina fatan wannan bayani da kai ya amfani mata musamman ma mata din tunda su suka fi fama da wannan matsala. To likita, tunda muna maganan datsatsewar hacce ne ga wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Muhammad Binanci unguwar magajin garin Sokoto. To shi kuma likita yana son ya sani shin wai me ke kawo tsagewar baki ne?
To ai tsagewar baki yanda muka yi magana kamar kwanaki din nan. To tsagewar baki din duk yawanci rashin abubuwa rukunonin abinci din nan ne ke kawo shi hajiya. Zai sa baki mutum ya rinka tsagewa sosai, wani lokaci zai ga ma har yana jini.
To kamar wannan rukunonin ba da ca din ne ko ko akwai wasu rukunonin daban?
To shi wannan tsagewan baki dinnan da ba da ca dinnan su ne musamman suke kawo wannan.
To ashe matsalar ba ga mata kawai ba kenan?
To na mata in dai mace na ciki, in dai nata kamar ya tana da shi, in ta juna biyun ne yake ƙara fitowa sai tsanani kwarai. Amma ko maza ma dole ka samu waɗannan abubuwan, ba ka kai ma bakin namiji shi ma zai so ma wannan a hajiya.
To ya yi wata tambayar, to ko da yake ka yi bayani wai ana gadon wannan cuta ne?
A'a, ba gado ba, rashin cin abincin da ya kamata ne kawai ke kawo shi.
To saboda haka yace meye magani ko kuma rigakafi?
Rigakafin dai mutum ya rinka cin abinci da ya kamata, kuma kin san in dai mutum bai tabbatar da abin da ke faruwa ka je wurin likita, akwai gwaje-gwajen da ake yanzu ilimin kimiyya, ana iya ɗaukan jininka a ga wani irin rukuno ne baka da su a sosai a jikinka. Yanzu ana iya yin wannan, za a iya ɗaukan jininka a gwada shi, kuma anan ƙasashen cikin awoyi kaɗan za a iya gwadawa a tabbatar me ya baka da shi a cikin jikinka, sai a ce ka soma sai a ba kwayoyin da za su soma sa waɗannan abubuwa a cikin jikinka.
Sannan kuma sai likita ya shawarce ka kayayyakin abincin da ya kamata ka rika ci. To shi kuma Alhaji Musan Lalo a can layin Gimbiya Fatakwal, duk yau abin ya danganci baki ne.
To
ya ce me yasa leɓen bakin mutum wai sai ya rika yin ja?
Leɓen bakin mutum ya danganta abubuwa, waɗansu mutanen ya danganta kuma abubuwan da kake ci, amma waɗansu kuma yanda Allah ya yi suke na hajiya.
Yawwa,
wani lokaci waɗansu akwai yanda Allah ya yi su zaga leɓen bakin su jajawur ne, wannan ba wani ciwo ba ne, kuma yanda waɗansu Allah ya yi suke na.
To idan kuma ba ciwo ba ne fa?
Tunda ba ciwo ne, inda mutum na ba ciwo ne, inda kamar su makaikai ko yana jini ko wani abu shi ne ya kamata mutum ya je wurin likita a duba. Inda mutum bai tabbatar da ko kawai leɓen bakin ya soma ja ne haka kawai, to ya je a duba, likita zai yi bincike a yi a duba a tabbatar me ke faruwa.
To Allah ya sa a dace.
Amin, amin hajiya.
To likita, lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraronmu, sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaida Jummai Ali da likitanmu Dr. Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Kwararrun masana a harkar magance ayyukan ta'addanci a duniya sun taru a Jamus, inda suka haɗu da sauran na ƙasashen duniya suke nazarin wata 'yar ƙaramar na'ura wadda ake mannawa a jikin kwamfuta, wanda ake kyautatan an sato ta ne daga jikin kwamfutar ƙungiyar ISIS. Wani gidan talabijin mai suna Sky News a Burtaniya ya ce an sami wannan kundin bayanai ne a kwamfutar daga hannun wani daga cikin waɗanda aka ba mahaushi a ƙungiyar.
To da takardattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nan, da sa 1:00 da 11 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama, bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga Alhaji Haruna Sheshi Kwantagora domin auren S. Hadiza Haruna da angonta Yarima Balami da za a daura gobe Asabar da karfe 11 na safe a gidan Alhaji Aminu a Gusha dake Hausawa Kwatas a birnin Kano. Allah ya sa an yi adace ya kuma bada lafiya.